Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 18 ga watan Satumba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safinatu Sada Sudangi da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Asusun Bill da Melinda Gates sun ba da hujjar cewa Afirka ta fi kowace nahiya haɓakar yawan matasa da sauri a duniya. Dubatan iyaye sun cire ƴaƴansu daga makarantu a yankin Ingilishi na ƙasar Kamaru bayan da wasu mahara ɗauke da makamai suka raunata jama'a da dama a makarantunsu. Mahaukaciyar guguwar ce kuma fi tsanani a bana ta barbarnar da ba za ta misauta ba.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya gana da takwaran aikinsa mutarakalla akan harkokin tsaro a can Niger. Za kuma ku ji wata tattaunawa da wasu masu sharhi akan sakayi akan ziyarar shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki zuwa wurin tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Badamasu Babangida. Bayan haka, za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da injiniya Yabagi Yusuf Sani akan gayyatar karɓar lambar yabo da ya samu daga Majalisar Ɗinkin Duniya. Muna nan kuma tafa da shirin noma tushen arziki wanda Safinatu Sada Sudangi ta shirya kuma za ta kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Afirka ita ta fi kowace nahiya haɓakar yawan matasa da sauri a duniya, kuma cikin ƙasashe 10 na duniya da ke da talauci, wanda a sanadiyar haka ya zama wajibi a saka ta cikin ƙasashe masu matuƙar neman taimako a duniya a nan gaba. Asusun Bill da Melinda sun ba da wannan hujja ne a wani rahoton shekara-shekara akan ci gaban da aka samu wajen cimma burorin wannan ƙarni masu ɗorewa wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsaye da wa'adin cimma waɗannan burori a kan shekarar 2030. Wannan rahoton da aka gabatar yau Talata ya buƙaci a auna Afirka da irin zuba jarin da ya taimaka wajen ɗago ƙasashen China da India waɗanda a da suke cikin talauci kuma a yanzu suka shiga rukunin ƙasashe masu matsakaicin kuɗaɗen shiga. Kashi 60 cikin 100 na 'yan Afirka suna ƙasa da shekaru 24 da haihuwa, yawan da Melinda Gates ta jaddada a wata hirarta ta wayar tarho da sashen Turanci na muryar Amurka yayin da ya yi da ita a farkon wannan watan. Idan duniya za ta ɗauki matakin da ya kamata wajen saka jari a kan lafiya da abinci mai gina jiki da ilimi a Afirka, a cewarta da an samu yuyuwar wata zuri'a mai wayau da hankali na ban mamaki. Dubatan iyaye suna cire ƴaƴansu daga makarantu a yankin Ingilishi na ƙasar Kamaru bayan da wasu mahara ɗauke da makamai suka raunata jama'a da dama a makarantunsu. Wasu 'yan aware da ke fafutukar samun 'yanci kan yankin Ingilishin Kamaru sun gargaɗi iyaye da kada su kai ƴaƴansu makaranta saboda ba za su iya tabbatar da kare lafiyarsu ba. 'Yan ƙauye da dama da iyaye sun bazama dazuzzukan da ke kusa da Sase, wata unguwa da ke kudu maso yammacin garin Buwa, a safiyar yau Talata, suna neman 'yan makarantar da suka gudu bayan harin da maharan suka kai a kwalejin St. Joseph a yammacin Lahadi. Jama'a da dama sun samu raunuka a harin. Bernard Okalia Bilar, gwamnan yankin kudu da yammacin Kamaru, ya ce wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun kai hari a wata makaranta da ɗalibanta da malamanta, inda ya ce suka saru wasu daga cikin ɗaliban waɗanda shekarunsu sun kama daga 9 zuwa 17 da adda, wasu da bindiga da aka kera a gida, amma an samu sa'a babu wanda ya mutu. Bayan da abin ya faru, iyaye sun dinga cire yaransu daga makaranta, wanda a da ke da ɗalibai fiye da 500. Da dama wasu makarantun a yankin Ingilishin sun buƙaci iyaye da su tafi da 'ya'yansu gida, wanda daman wasu da yawa sun riga sun cire 'ya'yan nasu. Aƙalla makarantu 70 ne aka kai wa hari tun lokacin da aka fara rikicin yankunan masu magana da Turanci a shekarar 2016, lokacin da malamai da lauyoyi suka yi bore akan yawan amfani da harshen Faransanci a ƙasar da ke da ƙabilu da yawa. Mahaukaciyar guguwar teku mafi tsanani a bana ta barbarnar da ba za ta misaltu ba bayan ta kashe fiye da mutane 60 a kasar Philippines da kuma wasu hudu a China kafin ta labba a jiya Litinin. A can Philippines masu aikin ceto sun gano gawarwaki 11 suna kuma ci gaba da nema a cikin inda wata kafar watsa labaran cikin gida ta kira kasa ko kuma tabo mai yawa da tarkace da suka lullube mutanen da suka fake a wani dan karamin coci a ranar Asabar yayin da guguwar tekun Mangkut ta yi kace-kace da tsibirin Luzon dake arewacin kasar. Mangkut wata shahararriyar guguwa mai karfin iskan dake gudu ko kuma juyawar kilomita 250 a cikin awa ta tuge itatuwa da rushe gine-gine a lardin Guangdong mai yawan jama'a kasar ta China. Harkokin rayuwa za su dauki lokaci kafin su dawo daidai a kasar Philippines a inda China ke fuskantar rushewar gine-gine kamar yadda jama'ar kasashen biyu suka bayyana. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kasar China ta dauki alƙawarin daukar mataki akan shirin shugaban Amurka Donald Trump na ƙarin haraji akan kayan dala biliyan 200 da za a shigo da su daga China. Sabon harajin wanda zai fara aiki a ranar Litinin mai zuwa, wato 24 ga watan Satumba kenan, zai fara da kashi 10 cikin 100 sannan ya karu zuwa kashi 25 cikin 100 a watan Janairun shekarar 2019. Za a aza harajin ne akan dubban kayayyakin amfani waɗanda suka hada da kayan wutar lantarki, abinci, kayan aiki da kayan amfanin gida. Gwamnatin ta Trump amma ta cire kaya masu yawa daga cikin kayan da aka saka wa sabon harajin waɗanda suka hada da agogon hannu, na'urar Bluetooth da kujerar zaman yara a cikin mota.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya gudanar da ziyarar aiki ta wuni daya a jiya a jamhuriyar Niger, inda suka tattauna da takwaran aikinsa Kallamu Tari game da batutuwan da suka shafi matsalar tsaro akan iyakokin kasashen biyu, abinda ya ba su damar cimma wata yarjejeniya ta musamman. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da rahoto daga birnin Yamai.
Sabon salon da 'yan bindiga suka bullo da shi a jihar Zamfara, wanda kuma ke kokarin fantsama zuwa jihohin Sokoto da Katsina har ma da jihar Maradi a jamhuriyar Niger, na daga cikin muhimman batutuwan da ministocin tsaron Najeriya da Niger suka tattauna a yayin wannan ziyara ta Mansur Dan Ali, wacce a ɗaya daura ta ba shi damar ganawa da shugaban ƙasa Muhammadu Isu, kamar yadda ya yi wa manema labarai ƙarin bayani.
Faɗan da akan samu a ƙasashen Zamfara, Katsina da Sokoto su ma muka samu ƙalubalanci, saboda mahiyawancin 'yan ta'addan 'yan ankoro su sai su tsallako su koma wannan ƙasa, 'yan kukun su kuma ankoro su sai su dawo kuma ƙasashenmu. So mun zauna mun gano ta hanyar da ya kamata mu duba mu ga yadda za mu maganin su.
Farfadowar ayyukan Boko Haram a yankin arewa maso gabasin Najeriya a wani lokacin da aka yi zaton an murkushe wannan kungiya kwata-kwata na matsayin wani bangare na makasudin wannan rangadi da ministan tsaron Najeriya ya ce zai shafi baki ɗayan kasashen yankin tafkin Chadi.
Shi faɗan Boko Haram ko kuma insurgency ba abu bane wanda za a iya cewa ana gama da shi rana ɗaya. Yana cikin abubuwan da muka zo muka tattauna za a ƙara yunkurawa a ga cewa an yi maganin su. Haka ma zan zagaya, zan tafi Kamaru, zan tafi Chadi in ƙara ƙaimi akan waɗannan abubuwa suke wara, saboda kowace ƙasa ya kamata ta sa ƙaimi ta ƙara ƙarfi mu gani, saboda kamar me ake cewa ginshiki ne, in ginshikin nan baya nan za a samu matsala.
Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta jaddada aniyar baiwa hukumomin Najeriya haɗin kai a ci gaba da ɗaukar matakan daƙile dukkan wani yunkurin 'yan bindigar da ke neman mayar da Nijar ɗin mafaka, abin da ya sa ƙasashen biyu baiwa junansu izinin furtumar masu tayar da ƙayar baya ba tare da layin iyaka ya zama yau jami'an tsaro wani shamaki ba. Alhaji Kallamu Tari shi ne ministan tsaron ƙasar Nijar.
Har yanzu kokowar mu da Boko Haram ba ta kare ba, mun ɗauki niyyar za mu yin wannan kokowa, za mu kare ta kuma za mu yin ta da kan cewa mutanenmu sun koma ga mazauninsu. Babban magana ita ce ƙasashenmu sai sun kama duka tsakaninsu sai sun gama ƙarfi. Masu satar mutanen nan an san su. In mutum zai tsaya tsakani da Allah shi ma ƙasar shi yaƙi, zai gaya mana inda waɗannan mutane suke, daga ina suke yi tawaye na suke shiga. In yayi mana haka nan ya biya mu.
Ministan tsaron kasar Niger Kalla Mutari da takwaransa na Najeriya Mansur Dan Ali da ke samun rakiyar kwamandan rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yankin tafkin Chadi sun rataba hannu akan wata yarjejeniyar hada karfi da karfe da zummar tunkarar kowane irin kalubalen tsaron da ke barazana wa zaman lafiyar al'ummomin waɗannan ƙasashe biyu da ake yi wa kiranin Hassan da Husaini. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Muna Barma. Yanzu kuma za mu koma fagen siyasa. A cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne shugaban majalisar dattawan Najeriya Alhaji Bukola Saraki ya kai wa tsohon shugaban Najeriya Ibrahim Badamasu Babangida ziyara abinda ya janyo cece-kuce a ƙasar. Wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da wasu ƙwararru a fannoni daban-daban akan wannan batun.
A tare da ni Alhaji Bashir Hayatu Jentile ne mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, sai kuma Malam Bashir M. Bashir ƙwararre ne akan harkar harkokin sadarwa da yaɗa labarai. Za mu tattauna da ku ne dangane da wannan batu na ziyarar Dr. Bukola Saraki zuwa wurin tsohon shugaban ƙasa General Ibrahim Badamasu Babangida. Alhaji Bashir Hayatu Jentile, da kai zan fara.
To na farko jama'a assalamu alaikum. Ina son mutane su san cewa na farko waye tsohon shugaban ƙasa Babangida, saboda inda matsayin da Allah ya bashi, da kuma mutane suna mantawa cewa shi dan PDP ne, dalili shine su suka PDP dan su karbi mulki a hannun soja. Saboda haka duk PDP suna kallon sa uba har yanzu, wanda kuma zai iya masa shawara. Saboda haka kai na kokari ije domin ya samu cewa ya dasa. Na biyu, a kalamar da ya faɗa akan Bakola, duk da wasu za su yi mamaki, ni ba zan mamaki ba. Idan aka auna da abubuwan da yake gaya wanda suka zo, kowa da kowa ya je, Tambol ya je, Salami da ya je, da duk masu nema, daban yake da wanda ya faɗa akan Bakola. Da yili ya ce, ko ba komai zan goyi bayanka domin na rama abin da mahaifinka yi min. Mahaifinka ya goyi baya ta, saboda haka ni ma zan goyi bayanka. Wannan kalamai ya nuna cewa Bakola ina da wani matsayi na daban a gurin President Babangida fiye da sauran, domin har ya furta wani abu da yake ganin kamar Bakola yana bin sa bashi, ko kuma a'a baban mahaifin Bakola wato sanata marigayi Olusola Saraki wazirin Ilori yana bin sa bashi domin ya mar wani abu da yake ganin bai ramar ba har yi rasu. To yanzu ga ɗansa ya zo, saboda haka ina ganin cewa zai iya yi wa ɗansa. Saboda haka mutane su kalli nauyin maganar, ba wani wanda ya ce zai goyi baya ya faɗa mar abin da ya faɗa masa.
Alhaji Bashir M. Bashir, waɗannan kalamai ne na fagen siyasa, kuma akwai abin da kuke cewa political communication. Mutane da yawa suna kallon waɗannan bayanai da suke fitowa daga shi bakin tsohon shugaban ƙasa kamar suna cin karo da juna. Idan aka bude layi na wannan political communication din, hakan din ne suna cin karo da juna ko kuma a kan layi suke?
To na farko dai ya kamata mutane su sani, yau a ƙasar nan idan za ka dubi matsayi da abin da ake kira influence da Turanci, wato tasiri a siyasa, wanda dai ya je wajen Babangida, ko da ma ba Bukola Saraki ba ne, mutukar yana takara ko yana da ra'ayin ya takara ta neman shugaban ƙasa. Idan ya je wajen shugaban ƙasa neman tabarraki ba laifi ba ne, saboda irin tasirinsu da ire-iren yadda suka taka rawa wajen tantance al'amuran da suka shafi Najeriya gabaki ɗaya. Kowa yana gani duk lokacin da suka ce ka zo ka taka rawa a filin daga, to sai a ga cewa kaman kana da wani babban tagomashi. To idan ka duba za ka ga cewa abinda na yi tsammani na so in gani a wannan report ɗin da jarida ta buga kan cewa kada ya tsaye ƙasa a gwiwa wajen fafutukar neman wannan shugabanci na ƙasa. Ni na ɗauka shi shugaba Ibrahim Badamasu tsohon shugaban ƙasa zai fito ya ce wa Bukola Saraki, ka kalli matsayinka a matsayin na uku a gwamnatin Najeriya a wannan tsari na mulkin demokradiyya a jamhuriyar ta hudu. Majalisa ta ɓangaren zartarwa akwai zaman doya da manja, wanda ake gani wannan shi ne yake ƙoƙarin taɗe mulkin demokradiyya a Najeriya. Ya kamata ku je ku gyara gidajenku kafin ku zo maganar shugabanci, saboda mutukar aka ce da ɓangaren zartarwa da ɓangaren 'yan majalisa akwai farraku da rashin jituwa. To mulkin demokradiyya ba zai taɓa yin tasiri ba, ba wai a Najeriya ba, duk wata ƙasa da ƙasar duniya.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da tawagarsa. Ya bagi Yusuf Sani, injiniya ne daga jihar Neja a Najeriya, wanda ya samu wasiƙar gayyatar karɓar lambar yabo daga Majalisar Ɗinkin Duniya a kan irin ayyukan jinƙan da ya yi. Abokiyar aikinmu Jummai Ali ta yi hira da shi.
Na farko muna taya kan wannan samun wannan lamba ko kuma kyauta ta yabawa. Ina son a takaice ka gaya mana waɗanne ayyuka ne ka yi na jin ƙai har ya kai jallin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta karrama ka.
To alhamdulillahi kafin kisan sha'anin wato na duniya inda Allah ya sa kai kana da wato tausayi kuma kana da buri ka kyautata wa wato jama'a bangaren aiki na yau da kullum da jama'a suke ciki wato abinda zai inganta rayuwar jama'a. Kaga cewa ba sai ka nuna kanka ba, indai kana yi ne tsakaninka da Allah da manufa wato na alheri, to kaga Allah Ubangiji ne zai dinga ɗaukaka ka a bangare ma da baka tunani ba. To shi ne na tabbata shi ne ya sa Allah ya sa wato Majalisar Ɗinkin Duniya suka ga irin ƙoƙarin da muke yi har ya kai ga cewa aka ba da wannan daraja. To na farko dai ni haifaffen Bidda ne a Niger State, kuma wato cikin abinda za a iya cewa cibiya na Nufawa. To Ajaji Wali, in kika duba za ki ga cewa mu Nufawa muna nan a Kwara State da yawan mu, muna nan a Kogi State da yawan mu, muna nan a Niger, musamman a Niger State da yawan mu. To amma akwai abu daya wanda yake cin mutuwa a kuriya, shine babu cikakken hada kai.
Ban tare numfashin ka ba. Wannan daraja da Majalisar Ɗinkin Duniya ta baka din nan takamamme waɗannan ayyuka kai wani irin taimako na jin kai ka bayar?
Kamar hada kan jama'a.
To.
Kasan jama'a suna zama kamar kara zubai haka, sai ka ga abubuwa da yawa zai dinga faruwa wanda yake idan babu hadin kai nan, musamman a fuskan ana iya cewa na siyasa. Don bayan da za a yi a ce rayuwar mutum na jama'a dole ne ka kawo sha'anin siyasa ciki, wato sha'anin gwamnati. Gwamnati kuma kafin gwamnati ya yi aiki ya yi ma jama'a aiki yadda ya kamata, sai idan jama'a nan suna da hadin kai, to shi ne Allah ya bani dama na kafa abin da muke kira wato kungiya na Nufawa, har muka kai ga muka sa rana. Yanzu haka kowane shekara akwai ranar da ake girmamawa wato mu aladunmu da irin zamanmu da yadda za a yi mu samu haɗin kai a duniya. Kwa ranar 26 na June na kowane shekara mukan taru. Yanzu haka muna da abubuwa da yawa da muka yi. An yi makarantu kamar na kwamfuta yadda ake koya mutane yara kwamfuta don su san wato a samu ilimi.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Safinatu Sada su dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon za ku ji tattaunawar da abokin aikinmu Sarfili Hashim Gumal ya yi da wani bako wanda dama ya taɓa ziyartar sashen Hausa a shekarar da ta wuce. To kuma menene dalilin da ya sake dawo da shi Amurka a wannan shekarar? Sai ku biyo mu a cikin shirin ku ji.
To jama'a assalamu alaikum, yanzu haka mun sake yin babban bako da yake riba bako bane a gidan nan baya zo shekara ta gabata, kuma gashi ya ƙara zuwa da babban daraktan cibiyar nazarin aikin gona ta Jami'ar Ahmad Bello Professor MK Uthman. Professor barka da zuwa.
Barka da
yawa. Professor, kamar shekara ta gabata ka zo ka gashi ka sake dawowa, to me ya dawo da kai wannan karan?
To alhamdulillahi abun suka dawo da suka kawo ni wannan karan guda biyu ne. Na farko akwai wani aiki da muke NLS suke da University ta Maryland,
wato Jami'ar Maryland kenan,
Jami'ar Maryland, akan maganar kacalla wanda ke damun mutane a Najeriya, musamman masu aikin noman rani. So wannan ya zama to da mu da kuma ta University a a Madrid wajen kasar Spain da kuma university ta Gashua muka hada wata proposal muka kai ita kuma World Bank gwamnatin bankin
babban bankin duniya kenan
ya karba ya ce mu ci gaba domin mu ga yanda za mu loma lamarin na wannan kacin lai zaman to cewar mun warware wannan matsala ta zaman to maimakon ta zaman to tana matsala ya zaman to mun mai da ta abubuwan da ya zaman to abun amfani ga mutane.
To professor kace kacin lai ba kowa bane zai san me yake nufi ba.
Ita kacin lai dai wata yabanya ce kuma wata ciyawa ce wanda suke fitowa a cikin ruwa musamman ma idan tun daga kogunan da ke na Kano haije zuwa Hadejia zaka gansu sun
wato tana rufe bakin ruwa
suna rufe hanyar ruwa suna rufe hanyar ruwa suna kuma suka shiga cikin gonakai ma su yi banna da sauransu haka ya zamanto musamman kaga shi in ana maganar noman rani hanyar ruwa an yi ta ne don ruwa ya wuce to idan ita wannan kacalla ta zo ta toshe hanya za ga ruwan ba zai wuce ba yanda ake so saboda haka zai sa ya zamanto ba za a samu ruwa isasshe wanda zai malale ko kuma ya amfani da shi domin noman rani a yanda ake so. So kaga wannan babba sannan kuma na biyu za ka ga akwai tsuntsaye takan aje tsuntsaye waɗanda su tsuntsayen nan sukan taso su cinye amfanin gona ko su musamman ma in ya zama tona wanda su ci ne sannan kuma hammada dai abubuwa daban-daban kai hammada mace dai duk za ka ne ka samu a wajen sannan za ka ita wannan kacalla ba wani ciyawa ce ba wadda dabbobi za su ci
wato ba ta da amfani
to shi sa abin ya gallabi jama'a ya gallabi masu aikin noman rani sai ya sa ya zama to ita gwamnatin tarayya ta hanyar ta wannan babban bankin duniya ta nemi ta yaya za a yi warware wannan to shi ne mu muka ba da namu hanyar da muke gani ta hanyar kimiyya sannan aka karba aka ce to ya kamata so akan haka ne ya sa na zo sannan kuma na biyu akwai wannan babban taro da ake na kowane shekara na American Society of Agric Engineers wato ko kungiyar Agric Engineers na
injiniyoyin aikin gona kenan
yawa injiniyoyin aikin noma so sukan hadu kowane shekara ya zama to an tattauna me aka samu game da ci gaban harkokin aikin noma musamman masu aiki na mashin da dai duk abin da ka sani na dabara ta hanyar za a yi aikin noma a duniya gabaki daya to waɗannan abubuwa guda biyu su ne suka ƙara dawo da ni
haka
sannan kuma a zuwa na ma har Allah sa na ji cibiyar ifri wata ifri shi ne waɗanda suke wata babbar cibiya ce wadda suke tallafa ma aikin gona a duk duniya gabaki ɗaya to mun je mun fara maganganu a kan ta yaya za su zo musamman ma mu a nan NRL su taimaka mana ta yanda za a zama to an mutane sun gane dabarun yadda za a watsa labaran aikin noma da sauransu haka domin a yanzu kagan ka lura duniya yanzu ta fara amfani da hanyoyi daban-daban na yanar gizo wato ta yadda za a watsa labaran aikin gona da sauransu haka to wannan ma shi ma kanshi na amfani da dama na ji mun har tattauna tare da su
wato cibiyarku ce ka wato ka zo ne a madadin cibiyarku ne kuma wannan abu da ake haɗin gwiwa da wannan jami'o'i da ka ambata da farko wato ta sun haɗa gwiwa da cibiyarku ne domin a samu a taimaka a samar da wannan
kwarai da gaske haka ne da na zo ne kan wannan aiki kuma ita abin da muke so mu yi da ita wannan kacalla shi ne ya zamanto an maida ita yadda za a zamanto dabbobi za su iya cinta wato wurin sarrafa za a yi mata dabba da ci sannan na biyu za a iya amfani da ita domin a yi a hito da gas din da zai rika dafa abinci sannan kuma kamar na faɗi maka akwai malamin wanda yake nan yana wannan jami'i ne a wajenmu ya zo kanshi akan aikin fidi ɗinsa ma na wannan ganin ta yaya za a sarrafa ita wannan kacalla domin a samu gas na dafa abinci kuma wannan abu muna fatan cikin shekara biyu nan za mu iya ya zama tun fito da shi cewar ita kacallan nan duk da take matsala ce amma za a yi amfani da ita domin ta zama to ta amfani dan adam.
To wani tsari kuka ɗauka a yanzu domin ganin an kai ga majiya zuwa shi nan da shekaru biyu kamar yadda ka faɗa cewar akwai wani mataki da yanzu kuke ka
to ma
madalla masauraro sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban tattaunawar tasu yanzu a madadin shi Sarfila Hashim Kumel da ya tattauna mana da bakon namu da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin ni Safinatu Sada Sudanki ke cewa mu huta lafiya
yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Wasiƙa mu ta farko a yau ta ce ina kira da jama'an Najeriya da mu ci gaba da yi ma sojojin Najeriya addu'a dangane da yunkurin da suke yi na kokarin ganin sun kawo ƙarshen ƴan ta'adda na kungiyar Boko Haram da fatar Allah ya musu jagoranci ya zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya da ma sauran ƙasashen Afirka baki daya amin sako daga Aliyu Usman Taka lafiya wasiƙa ta gaba ko cewa ta yi Salam VOA Hausa gaskiya muna goyen baya 100% akan matakin da hukumar zaben Najeriya INEC ke shirin dauka na kokarin ganin ta hana zuwa wajen zabe na shekarar 2019 da wayoyin salula domin wannan zai taimaka wajen magance magudi da kuma yadda ake siyan qur'an jama'a sako daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar Kebbi da Sani Umar na Liliya mai mai makuku jihar Kebbi sai wasiƙa ta gaba ta ce ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta ƙara ƙaimi wajen ƙoƙarin ganin ta samar da aikin yi musamman ga matasa domin wannan shine alƙawalin da ta dauka a lokacin yakin neman zabe da fatar Allah ya mai shugaban Najeriya da makarrabansa da sauran gwamnonin jihohin mu baki daya jagoranci Allahumma amin sako daga Hakilu Zamani almajirawa malumfashi wasiƙar mu ta ƙarshe a yau kuma cewa ta yi jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya muna kira ga uwar jam'iyya ta ƙasa da ta gaggauta daukan matakin magance takaddamar da ke ci gaba da kunno kai a tsakanin ƴan jam'iyyar a wasu jihohin arewa tun kafin wankin hulla ya kai ta dare sako daga Abubakar Kawu Girgir
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
Afirka ita ta fi kowace nahiya haɓakar yawan matasa da sauri a duniya kuma cikin ƙasashe goma na duniya da ke da talauci wanda a sanadiyyar haka ya zama wajibi a saka ta cikin ƙasashe masu matuƙar neman taimako a duniya a nan gaba. Asusun Bill da Melinda sun ba da wannan hujja ne a wani rahoton shekara-shekara a kan cigaban da aka samu wajen cimma burorin wannan ƙarni masu ɗorewa wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsaye da wa'adin cimma waɗannan burori a kan shekarar 2030. Dubatan iyaye suna cire ƴaƴansu daga makarantu a yankin Ingilishi na ƙasar Kamaru bayan da wasu mahara dauke da makamai suka raunata jama'a da dama a makarantunsu. Wasu ƴan aware da ke fafutukar samun ƴancin kan yankin Ingilishin Kamaru sun gargaɗi iyaye da kada su kai ƴaƴansu makaranta saboda ba za su iya tabbatar da kare lafiyarsu ba. Mahaukaciyar guguwar teku mafi tsanani a bana ta barbarnar da ba za ta misaltu ba bayan ta kashe fiye da mutane 60 a ƙasar Philippines da kuma wasu 4 a China kafin ta lafa a jiya Litinin. A can Philippines masu aikin ceto sun gano gawawwaki 11 suna kuma ci gaba da nema a cikin inda wata kafar watsa labaran cikin gida ta kira kaso ƙasa ko kuma tabo mai yawa da tarkace.
Masararo a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safinatu Sada Sudanki da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyoyin mu Mr. Chang da Skip ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.